lura da yadda farashin kayayyaki da dama ya tashi gwaron zabi a Niger bayan karin kudin man diesel yasa gwamnatin kasar kafa kwani committee ministoci domin tunkarar wannan al'amari da ya jefa talakawa cikin halin kangi. Jagoran wannan tafiya ministan makamashi Ibrahim Yakuba ya yi wa manema labarai karin bayani akan wannan yunkuri.
Kowa ya sa akwai dalilai na waje, akwai dalilai na gida wanda suke sa rayuwa tana tsada a kasar Niger. To amma mu aikin da aka bamu shine mu kula mu yi aiki har lokacin da muka samu matakai na kirki don mu kare ɗan Niger da wannan matsala, kuma don mu hana mutane su yi unhwani da wanga kari da aka yi don su yi kare-kare wanda ba su da hujja ko kuma ba su shahi ma matakan da aka ɗauka ba.
Gwamnatin ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da dukkan masu hannu a harkokin saye da sayarwa don duba hanyoyin sauke wani bangare na abubuwan da ke janyo tsawala farashin kayayyaki.
Shugaban kasa kafin ya sai umarnin da ya bada shine komiti ya ci gaba da tattaunawa da duk wanda abin ya shafa, saboda kawai wani ya koma gefe ya ce shi ba a gayyace shi ba ko ba a tambaye shi ba, wanda ya ga abin ya shafe shi ko ya yi magana da mu ko mu mu yi magana da shi, amma komiti an ba shi wannan izini, an ba shi wannan aiki na tattaunawa da kowa. Babu ɗan ƙasa da za a maida a gefe, lallai tsada rayuwa tana da tsada. Gwamnati za ta yi aiki da duk wanda suke so su yi unhwani da wanga don su samu riba ba ta kan gaskiya ba, ba kan ka'ida ba.
Shugaban kungiyar adadin sai wadata mai kare haƙƙin mabukata wato malamin Manori ya shawarci hukumomi su dubi albashin ma'aikata kamar yadda ya zama wajibi su ɗauki matakin bin diddigi don tantance farashin kaya a kasuwanni.
Matakan da gwamnati da yake ɗauka rajiya da aka yi kamar haraji na lokacin azumi na kawowa kayayyaki musamman maduwan wanda ya shafi garin alkama, ya shafi sukari, kuma ya shafi wa'ansu kayayyaki kamar alal misali abinda ake sarrafa sabulu, daga cikin kwalliya ba ta bada dabbata biya kuɗin sabulu ba, dole ne a yi kuka. Kuma tunda shi talaka in yana shan wahala dole ne ya yi kuka, kuma mu a zama mu na ƙungiyoyi masu zaman kansu muna saurare muna yi, kuma dole ne mu gaya gwamnati.
Anan ministan makamashi ya ce kwamitin sa ya tanadi hanyoyin daidaita farashi don tabbatar da cewa 'yan kasuwa da masu sufuri ba su saba alkawari ba.
Bangaren ministan sufuri suna tattauna yau kwana uku da suka huce a duk wanda abin harkar sufuri ya shafa, ko na cikin manyan garuruwa ko kuma tsakanin birane da birane da adiba. Gwamnati za ta yi bakin kokarinta, ba wanda za a ba damar yayi abin da ya ga dama kan gaskiya. Za mu lura, za mu kula, tunda mun san yadda halin kasuwa ke, kuma mun san yadda halin wasu mutane suke a cikin kasuwa ko da sun ɗauki alƙawla.
Gwamnatin ta Nijar ta hanyar kwamitin ministoci mai kula da yaƙi da tsadar rayuwa ta ce ta ƙara tsaurara matakan tsaro a kan iyakoki don farautar masu sarandan man gazuwal zuwa ƙetare, kamar yadda a cikin daren Litinin wayewar jiya Talata jami'an tsaro suka kama wasu motocin da kwamai a gaya ɗauke da lita 64,000 na man diesel lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.